hadisi wanda aka ruwaito shi da sigara an fulani ya ta tafiya da haka. Ila wanda ya yi ruwayar hadisi da nazin an daga malaminsa ya ce an fulanin ko ya ruwaya da sigar anna fulanin kala. To kai hukunci da cewa wannan hadisin ne muttasili ne, za a ɗauka a matsayin muttasili amma fa da rudda guda biyu. Idan an san gamuwa tsakanin na ƙasa wanda ya ruwaya da an din da kuma shi na saman wanda aka yi ruwaya daga gare shi da an din, ko wanda aka yi ruwaya daga gare shi da an na, to wannan shi ne sharadi na farko. In an tabbatar da cewa sun gamu, wannan shi ne sharadin Buhari. Wannan abin da Buhari da wasu da yawa daga malamai suka tafi a kai cewa a tabbatar cewa sun gamu. Ya zama mutalisa, ya zama shi kuma mai ruwayar, bai zama mai talisi ba, wato ya mutalisa din ya koma kan shi mandin marrawa. Waɗanda kun marrawa mutalisa, sharaɗi na biyu, ya zama ba mai talisi ba ne. Idan mai talisi ne, ya ruwaito da an ko an to wannan ba za a hukunci da cewa ya karɓa daga gare shi kai tsaye ba. Sai fa in ta wata hanyar an gano dalilin da zai sa a yi hukuncin haka. Karɓa wata hanya da ta fayyace ya abin yake, to za a ɗauka a kan cewa yana nan abin jinarwa. Shi ba za a ce ya karɓa daga gare shi ba, ba zai a ce hadisi mutum ne shi, ko ba za a ce munkadi ne ba, za a tsaya da magana ne a kansa. To wannan ƙaulin da aka kawo shi ne ƙauli na farko. Ƙauli na biyu shi ne wanda suka tafi a kan cewa ko da ma an san an samu haɗuwa tsakaninsu, kuma ko da ba mai talisi ba ne, ba za a hukunci da cewa wannan hadisin muttasili ne ba. Ba za a hukunci da cewa hadisin muttasili ne ba. To, wakila, ƙauli na uku kuma shi ne cewa idan an na kai amfani da ita, idan an na fulanin ƙara, to ikita ka yi hukunci da cewa hadisin munkadi ne. Wa amma idan an ai amfani da ita wajen ruwayar sila, to sai ka yi hukunci da cewa hadisin muttasili ne. Sai ka yi hukunci da hadisin muttasili ne. To sila ka yi hukunci da cewa muttasili ne. To sila ya fi kyau. Sila ya fi kyau, to amma akwai nusar wadda ta zo da cewa fala ɗin, amma nusar sila ɗin ta fi kyau. Wa amma an bisa wacce nusa kenan, wa amma ita an fala, to kakkai hukunci da cewa muttasili ne. Kakkai hukunci da cewa muttasili ne. To Imamu Muslim shi a wajensa zarar sanin sun haɗa zamani ya wadatar, inda dai adali ne ya ruwaito da an tuwa shi kenan ya rata. A wasu a cikin malamai suka ce, wato Abul Muzaffar Ibn Sim'ani malami ba na Shafi'awa wanda yake malamin usuli ne da hadisi, ya ce a ai sai an kawo ma cewa lalle shi na ƙasa a san shi da cewa ya daɗe da zama da wannan wanda ya ruwa daga gare shi da an ko anna. Wa ba a rubutu da sahabatin sharaɗa. To wasu kuma suka sharɗanta cewa lalle ne a san shi da cewa yana rukowa daga gare shi, ya san shi da cewa yana yawan rukowa daga gare shi. To a sannan shi ne inda ya ce an fulani, sai a ɗauka cewa hadisi muttasili ne. Wannan shi ne magana da Abu Amr Dani, malamin nan na kira'a mashhuri wanda ake yawan kawo shi a cikin littattafan kira'a, wanda an faɗa da mun malami ne babba a hadisi, yanda yake malami babba a lugga, malami babba a fiqh. cewa ya zamo an san shi da yana hukuwa shi na kasa an san shi da yana karfowa hadisi kwarai daga nasaba to sannan nan yayin wa daga nasaba da sigar an sai a dauka cewa ku taslim shi Abu Amr Daniel 434 shi littafin tafsiru da mai shatabiya da wake shi wakirin ne hatta ya tsiro rum to tisarahu to an yi amfani da an ko anna ko kala a wannan zamanin a matsayin ijaza musamman ita an da anna an fi amfani da sigogin nan guda biyu dangane da abin da aka karba ta fuskar ijaza to dukkan wanda ya riski wanda wato waƙi'a da ya ruwaya duk wanda yake a wakacinsa ne wata waƙi'a da ko ya ruwaito wannan waƙi'a to za a ɗauka cewa wannan ruwaya ta samu tasila ce wanda ko yake bai riski waƙi'ar ba amma ya haƙaito ta to wannan sai a ce ya ƙunshi zama wata mugadi wannan ya ce hadisi ne mugadi